بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باين حق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أتكن باب الصبر من تسع حديثي نتلع نعشرين دكرة ونشيني درسي نقوم شاؤه مجلسي نقوم شاؤه أتكنون لتابينا رياض الصالحين. ما لن يتي وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرويت دق صهيب الله يكاري جاء قريشي نزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي صهيب من يترجم تبضام قارمين متعب على ساكنا rikewa indai kun manta ni watakila da wuya manta wanda muka yi tarjama sa mun fice kenan ba za mu ƙara dawowa ba sai mu duba wanda kuma ba mu tarjama sa ba to shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kana malikun fi man kana qablakum akwai wani mai mulki ملك شيني ذو ملك سركي كده سكن الأمو من دا سكي جبانوكو كافو مسلمي كده نوكو كافو زوم مسلمي هو كافو زوم مسلمي أمن إمام القرطبي ياكو وتمغانا داكا سامو دا بحاك shi kuma ya ruwaita daga Abdullahi dan Abbas a cikin tafsiri na Qurtubi din littafin sa yake cewa wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana da kuma wannan kissa da ya kawo mana ta al'ummomin da suka gabace mu Ibn Abbas ya ce ba ma a nesa da Madina bane abin ya faru ko nesa da Makka a wani gari ne wanda ake cewa da shi Najran. Najran kiristoci ne suke rayuwa har zuwa musulunci. Daga baya suka yi tawaga suka zo gurin manzon Allah kuma suka musulunta. Wasu daga cikinsu su ne, sannan wasu kuma aka mu'amalance su wata mu'amala ta musamman wanda ake cewa da suna Sara Najran. Yanzu Najran ɗaya daga cikin manya-manyan garuruwa ne na Saudiya. Kamar state ne a Saudiya har yanzu sunanta kenan Najran, kamar yadda ba a canja wa Tabuk suna ba, ba a canja wa Khaibar suna ba, ba a canja wa Makka suna ba, ba a canja wa Madina suna ba, shi ma wannan garin yana nan a yadda yake ba a canja mata suna ba. Wa kana lahu sahirun, shi wannan sarkin yana da wani matsafi boka ke kuma al'ada ta sarakuna da da yanzu da da can duka ba ta rasa mai mulki da boka, kuma ko a wannan zamanin sai an bincika an bakance su sai ake samun wanda baya mu'amala da 'yan duba ko bokaye ko masu bashi sa'a ne ko kada ne. Wannan hatta manya-manyan masu hannu da shuni wasu su suma sukan yi mu'amala saboda gudun tsautsayi da asara, waɗancan kuma saboda fuɗicewar mulki da kuma faɗa da abokan gaba. Kun san mai mulki babu wanda ya fi shi tsira ido, iga waye abokin gabansa waye masoyinsa, har ma an samu wanda yake zama itara masoya da 'ya'ya da jikoki da hawalai su kewaye shi. Ce to bayanin da muke so mai muku wane da wane da wani dukkan su masoyanmu ne ku so su, da wani makiyanmu ne ku taya makiyayya. To hakan samu masu mulki suna da irin wannan illa man rahima rabbuka, wanda zai zamanto ya tsaya ya dogara ga Allah, yayi al-akhd bil asbab, ya kyautata bayin Allah, ya tsare amanar da Allah ya dora masa, sannan yayi iya abinda zai iya na kariya irin wacce ake ba mai mulki, amma kuma ya dogara ga Allah ba tare da ya shiga wata hanya ta daban ba. Ite falamma kabira, lokacin da shi wannan mai mulkin wannan bokan ko matsafin shine ake cewa shi sahir, wanda yake wa mutum wani kulumboto, lokacin da ya girma ya manyanta kenan shine kabira. Akwai kabira akwai kuma kabura, duka abu ɗaya ne, kalma ɗaya ce amma bambancin wasali ne. Wannan kabira, wancan kuma kabura. Bambanci tsakanin kabira da kabura, in aka ce kabira ya girma kenan, girma na shekaru, kuma yi wannan ko kuma girma na mulki ko na tsawo ko na wani abu da aka ce da shi kabira, amma an fi amfani da kabira na girma na shekaru. Idan aka ce kuma kabura yana nufin alƙadari, girman abu ba na shekaru ba. Kabura maqatan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun, wannan kaga kabura ne, abin ya girma makina, ya zama babba, mutum ya dinga fadar abin da baya aikatawa. Shine sai falamma kabira qala lil malik, ita ma wannan kalmar ya kamata mu bambance, akwai malak akwai kuma malik. In an ce malakun ana nufin mala'ika, in an ce malikun ana nufin sarki ko mai mulki. Shi sa aka ce maliki yawmiddin ko kuma maliki yawmiddin. In ka ce maliki yana nufin wanda yake shi ne mai mulki a wannan ranar, sai a ce shi maliki yawmiddin, mai mulki a wannan ranar, ba wani mai mulki in ba shi ba. In aka ce maliki yawmiddin ana nufin wannan ranar tasa ce. Kun gane bambancin? Akwai kuma qira'a, duk da ba a karanta Qur'ani da ita, malaka yawmiddin, malaka yawmiddin, amma kada wani mai karambani ya yi sallah da ita, in kai sallah da ita ba ta yi ba. Akwai qira'a mutawatira, ya halatta a yi sallah da ita da kuma ita ake sallah. Akwai kuma qira'a shazza ko qira'a ahadiyya, wacce take ba a samu tawaturi ba wajen naƙaltarta da kuma ruwayarta. Wasu sai su ce da ita, to wannan ba za a ɗauke ta kira ba, sai a ɗauke ta akan tafsiri kamar fassara ce. To sai gaya wannan sarkin, ita da shi inni qad kabirtu, shekaru sun kama ni, tsufa ya kama ni, fa ba'ath ilayya ghulaman, ka aiko min da wani yaro, u'allimuhu sifra, ku koya masa aiki. Kun ga koda mutumin banza ne wai yana son ya samu magaji. Akwai ruwaya ta Tirmidhi a wannan hadisin, wannan ruwaya da muke karanta ta Muslim ce. Akwai ruwaya ta Tirmidhi wanda tana da wasu ƙare-ƙare wanda babu a cikin na ruwayar Muslim. Ya ce fa ba'ath ilayya ghulaman fahiman ko faqinan, ka aiko min da wani yaro mai gane abubuwa, mai kuma hazaka. Aka ce kamar sarkin ya tambaye shi, ya ce to me za a yi da yaron, wani aiki za a yi mana? In ga wannan ya nuna kenan ta iya matsafi ya nemi ɗan adam domin ya tsafi da shi. Sarkin kamar ya mata tambaya, ya ce to me kuma za a yi da yaro, kuma har ake neman mai fahimta mai hazaka, sai ce wa allimuhu sihra, ai koya masa tsafi zan yi. A wata ruwayar ta Tirmidhi ita ma ta ƙara cewar, ya ce saboda ina jin tsoron idan na mutu wannan ilimin zai wace, za a rasa masu shi, kuma ya kamata wannan ilimin a samu wanda ya iya shi. Wannan shine abin da Imam al-Ghazali yake magana a kai na shin ya halatta mutum ya koyi tsafi ba don ya tsafi ba. Ala qa'idati araftu sharra la li sharri lakin li tawqihi, na koyi sharri ne ba dan ne sharri ba domin na samu kariya ko na kare wasu daga sharri. ya halatta to wasu daga cikin malamai sun ce wai za a iya koya tsafi domin a karya tsafi to amma malaman suna suka ce ai ba a karya tsafi da tsafi ana karya tsafi an tariqin nashra akwai abin da ake cewa shi an-nashra shine abin da ake yi domin a karya tsafi ana cewa shi nashra saboda haka tsafi akwai shi kuma ina yin tasiri amma sai Allah ya so yi tasiri sannan ya halatta a karya tsafi amma ba da sihiri kwatankwacin sa ba sai addu'o'i da abubuwan da suka inganta sai a karya sihiri annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an masa tsafi ku duba dai matsayin manzon Allah abin da aka rasa yadda za a yi da shi duk kullakullan da aka yi a gabayan sa Allah ya hana dan ya ce wallahi ya afi muka minan nan shi fa aka bashi guba ici ya zauna lafiya duk saban da suka ci abin da ya ci a lokacin sun mutu an bashi wata gubar da aka kawo masa a jikin karfatar da aka sa yayi haka zai ci tace akwai guba a jikina kai magana karfatar tana gashe ko tana soye tace akwai guba ya je ta bai ci ba to saboda haka amma duda haka sai da aka je aka samu gashin kansa aka je aka yi kulli aka samu kuratan du aka jefa gashin ko kuma aka nannade shi gashin kai a jikin mishi bayan an yi masa kullakullan sannan aka shiga cikin wata tsohuwar rijiya aka daga wani dutse a cikin tsohuwar rijiyar aka saka mishin tare da gashin manzon Allah aka dora dutsen a kai ruwa ya shanye kuma yayi tasiri aka ce hikimar wannan domin mu a koya mana an maka ya zakai ka karya amma ba dan haka ba zai kama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka fako sai da aka Allah ya bada labarin abin da ya faru an masa wannan tsafin a cikin wata rijiya da ake cewa ta bi'ir zirwan wata tsohuwar rijiya ce an ce ruwanta kamar ruwan lalle haka ruwan rijiyar aka sa Ali dan Abi Talib ya shiga rijiyar ya daga dutsen ila libe ya dauko shi daga nan masu karya tsafi suke cewa in an gano inda tsafi yake a dauko shi ya sai ya bi sai da kayi tsafi ka ce kana jin tsoron sa ba ka da wata matsala in ka san kaidojin da ake bi da wannan bayanin muke ba amma dai abin da nake so na nuna mana maganar duk abin da kake yi na kirki ya kamata ka samu magada kada me yasa ake son a samu yaya ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما duk wannan ai ana magana ne domin kada aikin alheri ya kare in an fara wani abu ya dore gadan da ba a so gadan tsiya irin wannan na tsafi kun ga tsafi yake amma sai yace ya manyanta saboda nasiha ga wannan mai mulki da kauna da soyayya ga mai mulki amma ita da shi yana son a turo masa wani kwararren wani yaro mai ganewa dan ya koya masa tsafi fa ba'asa ilayhi gulaman yu'allimuhu sai sarkin ya aika wani yaro to wannan an ce fa ba'asa ilayhi gulaman yu'allimuhu ina za mu samu sunan wannan yaron gulaman aka ce shi ma an samu daga ibnu abbas ya ce sunan yaron abdullahi bin tamir sunansa kenan shine gulam din wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun to za ka fassara gwari in karatun soro ake sai ka ce wa kana fi tariqihi rahibun idza salaka saboda akwai ta qadim da ta'khir wa kana fi tariqihi rahibun a hanyar da zai tafi gurin wannan mai koyar tsafin akwai wani rahibi wanda ake cewa da shi rahib shine al-munqati anid dunya wa mashaghiliha duk mutumin da yayi watsi da duniya da hayaniyar duniya ya koma gefe ina ta istighfari da karatun qur'ani da addu'o'i da waye ana cewa da shi rahib a wannan lokaci sune da kana aka samu kalmar rahbana wanda Allah yake wa rahbaniyata nibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi tabara'uha haqqa ri'ayatiha wannan ma rahabana din ba mu muka bamu ba watan su suka kinkire ta bamu dora musu ita ba bamu ce su yi ba kuma da suka dora kansu ba su tsare ta ba shine aka ce la ruhbaniyata fil islam a musulunci ba ruhbaniyanci mutum yace ya daina zuwa kasuwa ya daina zuwa aiki ya daina zuwa komai ya daina ci ya daina sha ko ya daina wanka ya daina wanki ya daina magana da mutane ya daina waye ko kuma ya koma jeji a musulunci ba wannan musulunci abinda ake bukata khairun nas alladhi ya'lafu wa yu'laq wanda yake amfana daga mutane mutane kuma suke amfana daga gare shi ba wanda ya koma jeji ba sai dai akwai babun uzla mutum ya kaura cewa kowa an ce sai in fitina ta yi yawa ana san a fitine ka addininka duk wanda ka zauna da shi ba za a share lafiya ba za a fitine ka aqidarka za a fitine ka tabi'arka za a fitine ka addininka haka sai abinda za ka yi sai kaura cewa mutane tsakaninka da su assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi in za a yi maka magana ta yaba domin kada ka yi amma in dai da damar da mutane za su fahimci abinda aka yi musu bayani su karbi shiriya su karbi gyara komai kankantar su ba a kaurace wa mutane to duk lokacin da zai tafi akwai wani mai ibada kan hanya wanda yake gamuwa da shi sai iji duk sanda izo kuta yana kallon wannan mutum sai yake sha'awar abin da yake yi aka ce wata rana faqa'ada ilayhi sai zauna gurin wannan rahibin wa sami'a kalamahu fa'ajabahu yaji irin zantukan wannan rahibi sai zantukan su suka bashi sha'awa wannan shine yake nuna mana gaskiya ita annuri ne da ita idan aka ce da ku kada ku sauraruwa ne ko kada ku ji abin da wani yake faɗa in dai gaskiya yake faɗa in wata ran kai kuskuren ji sai ka ci gaba da zuwa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ina karanta alqur'ani manyan quraisha suke cewa kana ji shi domin kana jin su zai ja hankalinka akwai wanda yazo ina saka auduga yake sa yake toshe kunnensa yana dawaci yana fito amma ya toshe kunnensa ya ce ba ya sanya duk Qur'ani so da aka bisa kuskure auduga faduwa sai ko shi ya cire shi kai bari dan ji wannan abin yana ji sai cire dayar ma kin yana dan saka sai dawo ya zauna da i zauna iji abin yace haka wannan abin yake sai ka bugurun sai yace a wannan abin da kuke faɗa bai kamata bukanci ba bai kama da tsafi ba bai kama da waka ba akwai ruwa da danshi da nema karkashin wannan abu bai yi kama da zancen bokaye ba wannan zancen Allah ne sai aka ce ayya ya karkata shine suke cewa la tasma'u li hadha alhadisi wal ghawfihi la'allakum tabalighun da an fara karatun alqur'ani ku fara hayaniya duk wani abu wanda za a faɗa wanda zai amfanar da mutane sai ku yi ta harguwa domin kada a ci wa kana idza atasahira marra bir rahibi duk lokacin da zai fice ya tafi gurin wannan matsafin sai ya tsaya gurin rahibin wa qa'ada ilayhi ya dan zauna ya dan ji wani abu ya koya sannan sai ya tafi fa idza atasahira darabahu idan ya zo gurin wannan matsafin sai ya jirge shi sai me yasa ka zauna ka makara baka zo ba to a cikin wannan za mu iya ɗaukar hukuncin ya halatta malami ya da ke almajiransa eh amma wani irin duka idan ta kama za a yi duka ana yin duka ba a makasa ba banda fuska banda kai banda gurin da zai zama duka baya kusa tafin hannu ko kafa kuma za a yi inda hali da abin da ba zai tashi ba kuma an hana in za ka yi bulala ta fita guda biyar domin duk bulala da ta fita biyar ta zama haji sai malami ya yi kyau ɗalibin saukinti bulala ɗari kaga ya koma wani abu daban fashaka zalika ilar rahib dai da ita yace da wannan rahibin duk sanda na zo gurin ka na dan tsaya na ji wani abu na je gurin wancan sai mun duka فقال سيف اذا خشيت الساحره فقل حبسني اهلي ان كجي كا مكرا دان كا زونا ا غورينا كجي تورن زي دكي كا كتي اي ا غيدا كا تري ني اكا سانو وني ايكي اهلي لا ري سكا تري ني واذا خشيت اهلك ان كداو غيدا سكا تي اي لوكاشين تاسوا دك مكرانتا كوين صافي ياي انا كا تيا بك باين انا كا تيا to kaka ce maka tsaya a guri na sai ka ce musu ai yau sai an aikata aikata akai a gurin boka gurin matsafin shine sai duniya ba ni wani asanin haka zaka ga ya musu fa qul habasa lis sahir ka ce musu sahirin ne ya tsare ni anan gurin dan kada mu kuce wanda mu tsaya mu abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake bayanin wannan kuma annabi baya tabbatar da wata magana wacce akwai sabuwa ciki ko kuskure sai ya gyara tunda wani abu ake so a dauka a ciki to nan gurin gashi shi wancan rahibin ya sa an yi ƙarya wannan yana nuna halaccin yin ƙarya ba gaira babu dalili an ce saboda barnar da za ta haifu idan ba a zauna a gurin sa ba an koyi addini an koyi tauhidi da sanin Allah za ta yi yawan gaske so da haka tunda nan magana ce ta kare martabar aqida da wane ne in an yi ƙarya nan babu laifi wasu malaman suka ce idan ya nuna cewa wannan rahibin yana kan tauhidi sai ba za a ce da kai rahibi in ba kan tauhidi kake ba sai dai ko a ce ko akwai jahilci ko wani abu wasu kuma suka ce a'a halaccin ya halatta a yi ƙarya domin a tsare martabar wanda yake da ƙima domin kada a cuce shi wani mutum ne za a zalunce shi ko babu yadda za ka yi ka kubutar da shi in ba ka yi ƙarya ba to ya halatta ka yi wannan ƙaryar saboda ka kubutar da shi kada a cuce shi kuma akan yi akwai ƙarya wanda za mu karanta babinta wacce ta halatta a yi ta wanda misra suke cewa da ita al-kizbatul bayda wai farar ƙarya farar ƙaryar sun ce kala biyu ce akwai al-kizbatul sauda akwai al-kizbatul bayda akwai fara akwai baka baka ita ce wacce mara dalili farar ita ce mai dalili suka ce wacce misalinta imamu nawawi ya kawo irin wannan misalan amma su sun ƙara kamar tsakanin miji da mata ba laifi ce maka ƙarya shi ma ya maka ƙarya domin a zauna lafiya ya auri mace mai son duniya ba laifi in yana da wani amini ya dinga ba shi aron riga mai ƙayo-ƙayo yana ɗan sa izo ya ce da ita ai da kasuwa abubuwa suna nan fa ana ta shirya su saboda ka fita ka ta gudu ta bakka kuma kai ma lokacin za ta yi maka wata ƙaryar ta ɗan samu wani kuskure domin kar ka yi fushi don a zauna lafiya ko kuma ƙarya domin gyara tsakanin mutane wane da wane ba a magana an samu kiyayya da gaba sai ka je gurin wannan ka ce dazun nan ku na zuwa ne ina ta bayanin alherinka yana cewa kai mutumin kirki ne amma ya rasa dalilin da ya sa shi ɗan ya shiga tsakanin kuma da ina da hali ba dai ina jin tsoron abin da zai biyo baya ba da yanzu ya baka hakuri kaga sai ka ji zuciyarka ta dan huce shi ma sai a je a gaya wannan har zuwa dai a samu ku daidaita to wannan irin wannan ƙaryar babu ne fa bainama huwa ala zalika iz ata ala dabbatin azimati qad habasat an-nasa shi wannan yaron yana cikin wannan hali ya je gurin wancan ya dan ji wa'azi ya je gurin wancan akwai a matsafi ya makara a dake shi ana nan haka wata rana ya dawo zai koma gida ya rabu da boka matsafi ya rabu da rahibi kawai sai ya tarar da wata katuwar dabba ta tara hanya an rasa yadda za a yi an yi takare to a wannan ita ma kun ga an ce ala dabbatin azima ba a faɗi dabbar wata iri ce ba imamu tirmidhi ya ce zaki ne ya shigo gari ya ja daga an fusata shi ya shigo gari ya tara hanya kuma ya ki gaba ya ki baya kuma hanyar ita ce kwaya ɗaya da mutane suke fitewa duk wanda iman zo kusa da shi yayyo kan mutane saboda haka yaron yana zuwa ya tara an takare me ya faru aka ce ai kaji sai ce to ai yau dai zan gane waye mutumin kirki waye na gaskiya cikin mutanen nan guda biyu فقال اليوم اعلم الساحر افضل ام الراهب افضل zan gane wannan rahibin shi yafi ko wancan matsafin ne yafi wane ne akan gaskiya fa akhadha hajaran sai dauki dutse kun ga hajar duk abin da aka ce da shi hajar ba ana nufin wani kato ba kamar hoji shine ake cewa da shi hajar ko tsungaro ya dauke shi فقال سيتي اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر faktul hadhihi dabba hatta yambi an-nas. Ya Allah, idan ka fi san al'amarin wannan rahibin fiye da al'amarin wannan matsafin, to ka kashe wannan dabbar, mutane kowa ya fice yi tafiyar. Aka ce fara maha, kawai sai ya je kowa ina kallo fa, ana ji faqatala ha nan take sai kashe ta, wa madanna mutane kowa ya kama hanya ya fice. Kun ga nan me ya fahimta kenan? Rahibi shine mutumin kirki, domin inda boka ne mutumin kirki to da ba za ka mutu ba, sai ta ci gaba da zuwa zai ce a to rahibin nan shine mutumin kirki. Wannan kalmar wa madan nasu idza qudiyat as-salatu a idza nudiya lis-salati min yawmi jum'ati fas'au ila dhikrillah a fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi. Da kuma wancan da ake ko da yake ina son kawo qira'ar da ba a karatu da ita ne, idza nudiya lis-salati min yawmi jum'ati fas'au ila dhikrillah, akwai qira'a famdu ila dhikrillah. To al-mudhi, kalmar mudhi tana nufin ɗayan ma'ana guda biyu. Ko dai yaron yana yin haka, mutane kowa ya tafi yana cewa ah ka zo ni yaro yayi abin mamaki yayi kaza ana kai ban, wasu muka ce ai kuma bannas sun samu hanya kowa ya fice yi tafiya. Fatar rahiba fa akbarahu, yaron sai zo gurin wannan bokan, ya zo wajen wannan rahibin kai fa akbarahu, ya bashi labari. To a can gurin farama ha faqatala ha, me zan fahimta? Malamai suka ce wannan gabar tana tabbatar da karama ta masoya Allah, isbatu karamati awliya'illah. Ko malaman sunna sun yadda da wannan? Ana cewa ai ahlus sunna ba su yadda da karamar waliyai ba. In kana karanta sai na tauhidi na aqida zaka ga babin da suke magana akan karamatul awliya, akwai ta sai dai an kasa ta kala kala, akwai karama, akwai ihana, akwai istidrak talala. Mu muna yara mun taso mun tarar da wani mutum, in ka sa in akai wa yaron kuka gama jera kwai, in ya koma gefe ya kama can karshen sai wutar ta kama. Kun gane abin da nake nufi? Shi ne generator, wallahi sai ta kama, kuma ɗan duniya ne ɗan tasha. To da aka mutane ana ta girmama shi ana ta wane, to kun ga wanda yake da ya san me yake yi sai ce wannan istidraji ta lalace Allah yake. Akwai mutumin da zai yi haka, kuna hira da Allah, akwai ɗan goron kace babu sai ce amiko, kawai sai ga gora nan zakato wannan sai ka fi da shi wani. Abinda ake la'akari da shi nagartar mutum, idan nagartaccen mutum ya zo da abin da ake cewa da shi khariqul lil ada, abin da ya saba da abin da mutane suka saba gani, sai a ce ya zo da karama. Idan mutumin banza wanda yake fajiri ba mutumin kirki ba, izo da wani abin mamaki, to sai a ce wannan talala Allah yake ba. Akwai kuma ihana, wulakanci, Allah ma wulakanta mutum yake yi, sai ya dauka girmama shi haka, ya yi wasu abubuwa wanda za a ga mutumin kirki ne ba zai sha ba, shi ku sai a bashi. Aka ce wannan saboda ba shi da wata kima ne gurin Allah, sai aka fita harkar aka yi masa talala. To wannan shine malamai suka ce ina nuna kenan duk mutumin da iba Allah, Allah zai iya nuna wani abu a hannunsa. Amma wannan ba ina nuna cewar shar'i ne na nagartaka sai an nuna wani abu ba, dan kada ka zo ka dauka wannan shine sharadin kai ta tunanin to ai har yanzu ni kullum ni ne kiyamul layl, ni ne azumi, ni ne sallah, ni ne waye jami'i, ni ne waye, amma har yanzu ban nuna wata karama ba ko daya. To ba komai, baya nuna cewar kai ba na Allah bane. To sai wannan rahibin yace ai bunayya, kalmar ai bunayya, kalmar bunayya abun mamaki a larabci zaka rubuta ta asalin ta, in ka koma asalin kalmar yadda take bunai wa, kun gane bunai wa shine suka ce sai aka mayar da wawu din, shi ba ka mayar da shi ya, sai aka shigar da daya cikin dayar aka yi idgami sai ta koma bunayya. Kakan gaya wa karamin yaro ko babban mutum ma idan akwai tausayi a cikin abin da kake so ka ga ya masa kana tausayin sai kace da shi bunayya ya kai kan karamin tana anta al-yawma afdalu minni ka fi ni daraja tunda ni ban taba nuna karama ba kai kuma gashi ka nuna karama duk ibadar ka wani kai ba ta ibada kake ba kai zuwa kake ka ji wa'azi amma gashi ka nuna karama ni ban nuna karama ba to wannan kalmar fa'atar rahiba fa'akbarahu shin ya halatta idan kana da wata falala kai mutane bayanin wannan falalar taka shi wannan yaron gashi wata falala ta isa mu yazo yi bayanin shi ayi mu dinnan mu dai kamar yadda aka saba a maka muke sallah ko a madina muke sallah ko kuma kullum mun kwanta bacci sai mun ido bi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ka iya zuwa ka faɗi wata falalarka an ce idan baka jin tsoron zaka iya fadawa cikin wata musiba ta riya to babu laifi ka fada amma in dai kana jin tsoron za mutane za su daddaga ka ta fara jin ka dan fara tashi sama to kai shiru da bakin ka kawai shi laifi amma an dan gano ka dinga nuna ba kai bane kamar daga cikin magabata ko wanda da ya fara karatu in yaji wasu abubuwan sai zuciyarsa ta rawar sai ka ba kuka musamman yana karanta alqur'ani da an shigo gurin sa an ce akara makalla sai haka sai ya rike da babban riga kuma ya fi sai ya rike Qur'anin sai ya dinga haka mura ta yi zafi domin kan ku gane kun ka ake wani yake cewa wai sun je ce ai je mun je kiyamul layl wallahi masallacin nan kai ai da liman din ya fara muka dinga kuka kun sha kuka jiya Allah wallahi an sha kuka an more tunda mutum su ba da yaji me sai ka ba mutane labari ka yi kuka ko ba ka yi ba kad balaga min amrika ma ara al'amarin ka ya kai abinda na gani wannan labarin da ka bani al'amarin ya girmama wa innaka satubtala kuma wallahi sai an jira kai kuma kalmar wa innaka satubtala kalmar al-ibtila kun san abinda take nufi a gundarin larabci in aka ce al-ibtila'u ana nufin idkhalul hadith cinnar a samu wuta ta ruru irin wutar da ake zuga ta da zuga zugi ta makera a ɗauko ƙarfe baƙin ƙarfe a sashi a wuta ya gasu shi ake cewa da shi ibtila'i daga nan Laraba suka samu wannan kalmar duk wanda aka saka shi a wuta an yi masa ibtila'i idan aka saka dutse a duk ƙarfe a cikin wuta har yayi taushi aka dake shi aka sarrafa shi an jarrabe shi to shine ibtila'i to shine yace lallai za a jarraba me yasa yake da shi lallai za a jarraba shi wannan malaman tasawuf suka ce kashafi akai masa in kashafi ne aka ce to ya zama karama ke an sanar da shi aka ce ba haka bane to ta hanyar firasa ai gano kun san firasa watan ka kalli mutum ka hasashi wani abu kuma ya tabbata shi ake cewa da shi firasa akwai mutane masu irin wannan ya kalli wani abu haka ya gano wani abu ba wai gaibu ba ne ba kuma duba iba ba komai ba shi ne ake cewa da shi firasa akwai mutane masu irin wannan yanayi to wannan ta sa aka ce a'a ba wannan bane to sai ina gano aka ce ta hanyar al'adatu wa tajriba da al'ada da kuma yau da gobe duk mutanen da ka zo da abin da ya saba abin da suke kai sai sun rigima da kai duk mutanen da ka saba wa addininsu al'adarsu abin da suke so na son zuciyarsu sai sun yi rigima da kai shi ne sai shi lallai za a jarrabe ka fa in butlita fala tadulla alayya amma fa ka sani in aka same ka aka kama ka aka fari maka wannan jarabawar to dan Allah ka nuna kowa inda nake me yake sai nuna watan zan sha wahala wannan ya nuna halaccin in kaga inda zaka sha wahala ka gudu wa kana al-ghulam yubri'u al-akmaha wal-abrasa wannan yaron yakan warkar da waɗanda aka haife su da makanta da kuma waɗanda suke da cuta ta kuturta kalmar akmahu shine allazi wulida wa huwa a'ma duk mutumin da aka haife shi a makance shine ake tsara shi akmahu amma a'ma ko al'ama za a iya samunta ana lafiya kalau kaga mutum ya daina gani kuma idan sa yafi naka kyau yafi naka fitowa gwaragwara amma baya gani wanda da ana cewa shi ama amma al-akma ana nufin wanda aka haife shi ba shi da baya gani wal abra da kuma mai cutar kuturta wai yudawin nasu min sa'irul adwa ba ma wannan maganin kada yake ba yakan magance mutane sauran cututtuka iri iri fasa mi ajalisul lil maliki kana qad amiya akwai wani dan majalisar sarki yayi lalura ya makance sai ya samu labarin wannan yaron fa ya fara warkar da makafi ya fara warkar da kutare fa atahu bi hadaya kasiratu sai tara kyauta mai yawan gaske yazo gurin sa faqala ite ma hauna laka ajma'u ite duk abin da ka gani anan yaro naka ne na ban maka shi in anta shafaita ne in dai ka warkar da ni faqala siyar yace inni la ashti ahad la ashti ahadan ni ba na warkar da kowa innama yashfi Allah ta'ala Allah kadai shine yake warkarwa to wannan shine abin da ake son a nuna mana kada kai wani abu na bajinta a zo a ce da kai kai amma wani kai ka zaka ce ai ka dan maku gani tukuna ku sai ka hallaka hante wani daga cikin magabata ko Sheikhul Islam na manta ko kuma Imam Ahmad dan Hanbali wani aka kawo masa wani mutum aljanu sun shiga cikin sa sai yi masa karatu sai aljanin yayi magana sai ce ka fita sai ce zan fita saboda kai algafata malam sai ce ba dan ni zaka fita ba in zaka fita ka fita dan Allah ni waye ni zaka fita dan ni kaga idan mutum ba yanzu abin da yake faruwa ga mutanen da suke wannan sana'ar ta rukiya kenan sai aljani ya ce ka fita nace da kai ka fita in ba haka ba zan yi kanka to sai mutum ya dinga jin shi ma ya isa yana fitar da aljani saboda haka ba a son ka dinga in kana wannan abin ka dinga cewa kana ba mutane labarin ai guda kaza na fitar guda kaza na koyar baka isa ka fitar da kowa ba Allah ne yake fitarwa kuma in an biya dan ta kanmu ma mu karatun da muke ma aljanin ma ba sai su gaba da zaman su ba tunda duk ka'idojin da ake bi mu ba bin su muke yi ba daga cikin abin da ake cewa mutum kada kai kaza kada kai kaza kada kai kaza duk makan samu tuntun ciki akai shi sa na tsara gaya mana lokacin Sheikhul Islam Ibn Taymiya an zo an gaya masa wani gida ya ki zan ruwa aka kawo ruwa ya karanta fatiha ya ce a ji a watsa a gidan aka watsa duk wanda ije gurin sanda aka watsa ruwan ya ji ihu suna mun tafi ba za mu dawo ba fatiha wanda kai in wani zai ce da kace karanta fatiha sai ce ba wani abu kuma saboda tayi kada amma bayan Sheikhul Islam ya bar duniya sun ƙara dawa suka yi zaman su sai aka ji aka samu wani akrama kallahu ai ran nan ma da abin nan ya faru lokacin Sheikhul Islam mun kai masa yace to ba matsala ka ruwa ya karanta karanta duk da abin da ya aka je aka watsa suka ce zama daram ba inda zamu je imanin ku da Sheikhul Islam za ka wani yau karatu ka ce a watsa mana mutai ba inda zamu je to shine sai yake cewa ni ba ni nake warkarwa ba Allah ne yake warkarwa fa in amanta billahi ta'ala da'utu Allah fa shafaka in kai imani da Allah zan roki Allah Allah ya warkar da kai kaga zan roki Allah Allah ya warkar da kai fa amana billahi ta'ala fa shafahu Allah ta'ala yayi imani da Allah Allah kuma ya warkar da shi fa atal malika fajalata ilayhi kama kana yajlisu sai wannan dan majalisar sarki kawai sai a ganshi ya taso ba dan jagora ya zo ya zauna ya harte a gurin da ya saba zama fa qala lahu al-malik sai sarki ya ce a man radda alayka basaraka ya haka haka waye dawo maka da ganinka qala sai ce rabbi sai ce ubangiji na sai sarki yayi mamaki sai ce walaka rabbun ghairi kana da wani ubangijin ba sarki ba shine sarkin shine ubangijin su shi suke bauta kana da wani allah ba shi ba qala sai ce rabbi wa rabbuka allah ubangiji na da ni da kai duka allah ne fa akhadahu falam yazal yu'azzibuhu sai ikama wannan dan majalisar safa yasa akai ta gana masa azaba hatta dalla alal gulam sai da ya fada yace yaron nan da ka tura ya koyo tsari shi ya koya mu shi ya warkar da ni shi ya min addu'a fa ji abil gulami aka zo da yaron fa qala lahu al malik sai sarki yace da shi ai bunayya kad balaga min sihri kama tubriul akama wal abrasa ashe karatu ya kankama yanzu har wannan abin da ka koya na sihiri ya sa kana iya warkar da makafi da kutare wa tas'al ka warkar da suka zaka yi maganin ka zaka yi kaza lalle karatu yayi kyau fa qala tiyar yace inni la ashki ahadan ni ba da warkar da kowa inna ma yashki Allah ta'ala Allah ne kadai yake warkar da mutane fa akhadahu shi ma sai aka cike shi fa lam yazal yu'azzibu hatta dalla ala rahib aka ci gaba da gana masa azaba sai da ya nuna wanda yake kada ya nuna shi kun ga ba kowa ne yake iya daure azaba ba shi sa ake kokarin a roki Allah a nemi afiya kada ka roki Allah cewa ai kowa ma Allah ya kawo yaki Allah ya kawo masifa Allah ya kawo ai in ta zo ba kowa ne yake iya daurewa ba faji abin rahibi sai aka je aka danko shi ma wannan rahibin faqila lahu aka tare shi irji an dinika kai ma ka bar wannan addinin naka in kana so a kyale ka fa aba sai yiki fada'a bil minshari sai ta samu zartu kalmar minshar za ku ganta a wasu guraren an rubuta ta minshar ana rubuta ta minshar ana rubuta ta minsha duk abu ɗaya ne amma larabawa sukan faɗe shi da siga uku so da ka zai iya yiwuwa ku samu wani wata riyadu salihi nan wata aka rubuta ta da minshar ko minshar kar ku goge ana karanta shi haka kuma ina zuwa a haka din so da haka da aka zo da wannan zartar fawdi al-minshar fi mafriqi ra'sihi aka dora wannan zartar a tsakiyar kansa mafriqi ra'si shine nan tsakiyar kan aka dora kuma haka suke yi da wannan azabar in an kama mutum Allah ya tsawaita watan zalincin waɗanda ba sa tsoron Allah ba su da tausayi ba kankani wani akwai wani malami daga cikin tabi'i wanda ya bata wani sarki rai yace da shi wallahi ko ide na wannan abin da yake kuma gaskiya ne to wallahi bazan daina ba shine yace zan kashe ka irin kisan da ba taɓa wannan adan irin ka ya nemo wani da ya hude mahauci mai fida yasa aka daure wannan malamin aka fide shi da ransa fida yadda ake fida rago kuma Allah ya tsawaita ran wannan malamin ya ki mutuwa shi kansa da yahudan sai da izo ya farka cikin sa ya ga zuciyarsa tana bugawa hankalin sa ya tashi sai ya kafa masa wuka kan zuciyar ya mutu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akan kamo mutum saboda aqidarsa saboda addinin sa a saka mataji na karfe a dinga tazan namun jikin sa ana raba shi da kashi kuma haka aka yi wa Khabbab ibn al-Arad sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anyi ya bar kaf ya shiga ya bar musulunci bayan ya musulunta ko bawa ne makeri a Madina a Makka yana cikin rauna na Abu Afaul Muslimin aka kwaye masa wando aka hada wuta sai da taruru aka raunar da shi akan wutar yake cewa wallahi babu abin da ya kashe wannan wutar duwawunsa da ya kone kitsansa ne ya kashe wutar ita ban bai ba addinin sa ba shi ne zai bayan an sake shi yazo suna kuka da wanda aka yi musu wannan ita ya rasulullah kaga halin da muke kai mana addu'a ka roka mana Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abinda aka yi muku kadan ne akan abinda aka wanda suka gabace tunda har annabawan Allah an musu wannan balantana ayyuhan nasu to shine shi ma aka dora wannan zartan a tsakiyar kansa aka ce koma ya ridda yace ba zai yi ba fashaqahu hatta wa kashifahu aka dinga kikarawa sai da aka tsarga shi gida biyu kuma yadda ake tsarga katako wannan barin ya fadi wannan barin ya fadi kuma ji abil gulami shi kuma yaron aka ce kai ma ka samu ba tausayawa yaron taka ba ba tausayawa komai ba shi ma ka kamo shi fakina lahu aka ce da shi irji an dinik ka bar addinin nan naka fa a baya yaron yaki fa da fahu ila nafarin min ashabihi sai ce da wasu daga cikin yan fada sa mutanen sa yace ku kama shi suka kama yaron fa qala yace da su izhabu bihi ila jabal kaza wa kaza ku tafi dutsen nan da yake guri kaza da kaza mai tsaho fas'adu bihi jabala ku hau kololuwar dutsen da shi fa idza balagtum zirwatahu in kun je tsororuwar dutsen fa in raja an dinihi in ya bar addinin sa fatrukuhu shine jawabin in ya bar addinin sa ku kyale shi wa illa in ya ki barin addinin sa fatrukuhu hurgo shi sai kuma ji abi jalilul malik haka ne aka zo da shi dan majalisar sarkin fakila lahu aka ce da shi irji an dinik ka bar addinin ka fa a bayaki fawdi al minsharu fi mafriqi ra'atihi shi ma ka samu zartu a tsakiyar kansa fashaqqahu bihi hatta waqa'a ash-shiqaq aka tsarga shi da wannan zartan har sai da ya tsage gida biyu nan ya fadi nan ya fadi kuma ji abil gulam sana aka zo da yaron fakila lahu aka zo aka ce da shi irji an dinik koma ka bar addinin ka fa a bayake ba zai koma ba فدفعه الى نفر من اصحابه فقال اذهبوا به الى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل ايتو كتفي دشي دوتن نان ده يكي غوري كذا كو هاوكن دوتن دشي فاذا بلغتم ذروته ان كن او تورون وسا فان رجع الدين ان يداو يبر ادينن سا تو كيالش والا فطرهوه كزيفاش فذهبوا به فصعدوا به الجبل suka tafi da shi suka hau kan wannan dutsen faqala sai yaron yace Allahumma kinihim bima shi'ita Allah kai mun maganin su da duk abin da kaga dama farajafa bihimul jabala fasaqatu sai dutsen yayi girgiza dukkanin su suka fado yaron bai fado ba suka fado wataƙila su ne suka mutu suka faffado waja'a yamshi ila al-malik tunda yanzu magana sai ta da'awa magana sai ta yada kalmar tauridi ba magana kuma ja da baya kun ga aiki ya gudu da suka hallaka da ya kamata yi guduwa ya kamata yi ko kamata yi a ce ya gudu to bai gudun ba sai ya koma gurin sarkin yana tatawa da kafarsa فقال له الملك تسلكي تشي ما فعل اصحابك متانن دا حدا ka da su me ya faru akan su faqala sai yace kafani himullahu ta'ala Allah ya mun maganin su fada fahu ila nafar min ashabihi sai kara zabo sai kara hada shi da su faqala izhabu bihi fahmiluhu fi qurqur ku tafi da shi ku dauke shi a cikin kwalakwale qurqur bi dhammil qafain shi da ke tar shi qurqur fatina kenan watan dan kalam kan dan karamin jirgin ruwa ana cewa ko kwalakwale ana cewa shi qarid ana cewa shi kuma qurqur watawassatu bihi albahara ku je tsakiyar kogi fa in raja an dinihi in ya bar addinin sa ku dawo da shi wa illa faqazifu in ya kifu wurga shi fa zahabu bihi shi ma suka tafi da shi fa qala sai addu'a yace Allahumma kinihi bima shi'ta Allah kai mun maganin sa maganin su da abin da kaso a nan gurin malamai suna cewa duk mutumin da ya shiga uku ya laliba duk inda zai laliba bukata ta gidiya sai gaya wa Allah nan take Allah zai biya masa bukata wannan shine ake cewa da shi da'watul muftar shine yake amsa kiran wanda ya bukatu wanda ya takura ya rasa wanda za su taimake shi fan kafa'at bihi musafina sai wannan jirgin na ruwa sai kife fagariku suka lime baki ɗayan su suka nufi sai yaron shi kadai waja'a yamshi ila al-malik sai dawo wasa da kafarsa ya dawo gurin sarki qala lahu al-malik sai sarki ya ce ma fa'ala ashabuka mutanen da na hada ka da su ya akai fa qala sai ya ce kafalihim Allah ta'ala Allah ya mun maganin su fa qala al-malik sai yaron ya ce da yaron innaka lasta biqatili ran sai dade baka ita kashe ba hatta taf'ala ma amuruka bihi sai dai in kai abin da nake da kai amma don wannan hanyar duk zaka baka halaka ne ba zaka iya ba sai dai in ni na lakana maka abin da zaka yi min sannan sai ka sai na mutu qala wa ma huwa to me za a yi maka ka mutu tunda da ya mutu sai ya mutu wannan duk abin da yake faru ya faru mulkin ne ba a san ya tsiyaye so ake yi mutane su ci gaba da biyayya ko bayan an cuce su an zalunce su saboda haka sai wannan yaron yake da shi tajma'un nafati sa'idin wahid a haɗa mutanen gari a fili guda kowa da kowa a gayyace shi a ce sarki yana yi kuwa sai mutane sun gama taruwa wata sulubuni ala jizi'in ni kuma sai ka kere ni a jikin kututturen dabino abinda ake cewa da shi salb shine kerewa kamar cross kun san mutanen mu sun an ce an kerewa ne suliba fulan me yake dauka sai a dauka an sa mashi an tsire shi daga dubura sa ya fito ta kansa ba haka ake nufi ba sal abinda ake nufi ai ma kuro watan ai hangin din mutum ba ta ratewa ba kuma da igiya a bude hannunsa katewa ake da kusa ko a daure da igiya hagu da dama sannan kafafka ita ma a daure ta in an daure ta sannan sai harbi mutum da kibiya ko kuma a soke shi da mashi ko kuma a bashi a haka har ya mutu to sai yace in kana son ka kashe ni abinda zaka yi min kenan ثم خذ سهما من كنانتي sannan ka zari kibiya kwaya daya daga cikin kwarina kinana shine mazubin kibau abinda ake zuba kibiyoyi a cikin shi ake tsara shi kinana thumma ba'is sahama fi kabidil qausi sannan ka dauko bakana ka saka kibiyar a tsakiyar bakanka daga tadi sai ka saita ni thumma qul sannan ka ce bismi rabbil gulami da sunan ubangijin yaro sun marmini sannan ka jefe ni sannan ka harbe ni fa innaka idza fa'alta zalika qatalta ni in kai haka zaka iya kashe ni sarkin tunda ya afu haka yake so fa jama'an nas fi sa'idil wahid yasa akai gayya ka tara mutane a guri guda wasalabahu ala jiz'in yaka sa aka gitse yaro thumma akhadha sahman min kinaratihi sannan ya zaro kibiya guda daya daga cikin mazubin kibau na yaro ثم وضع السهم في كبد القوس يعني كما يدار يلقى نامسا يسن يكبيا أكير بكا سنن يتعدي كوا إنا كلو كوا إنا جي ثم قال سنيتي بسم رب الغلام بسم الله رب الغلام دسونا الله وبنجد يارو ثم رماه سنن يا حربيشي فوقع السهم في صدغه سيوان من كبيا سيتا فاقا تسكي كيتين يا ريارا ina ne kai kai ne tsakanin nan da nan yake tsari shi kai kai ne tsakanin fata nan farkon kunne ko karshen kunne zuwa nan daidai nan kinan tsakiya da ya harba sai ta same shi ana ko sai yaron ya mutu tamat towa ba ayyadahu fi sudghihi tamat sai yaron ya haka ya dafa gunda aka harbe shi din anan kai kai ne yasa sai ya mutu fa qala anna sai mutane suka ce amanna bi rabbil gulam kike nan musibar ta zama da yawa mu mun yi imani da ubangijin yaro kowa sai ya bada gaskiya fa utiyal maliku fa qila lahu aka zo aka ce to fa al'amari ya lalace ara'aita ma kunta tahzaru qad waqa'a qad wallahi nazala bika hazaruka abin nan da kake jin tsoro to wallahi ya afka makaranka ita ce yace ya akai kada amanan nasu mutane fa kowa ba da gaskiya yace a dai hana su a ja musu kunne aka je akai akai mutane suka ce ga gaskiya ne alrake yadda za a yi da yaro ba kuma abin alherin da yake mana sai an shiga addinin sa an roƙi ubangijin sa sannan za a ci nasara a kansa ba shine ubangijin gaskiya ba kowa sai ya koma fa amar bil ukhdud bi afwahi sikaki fa khuddat sarkin sai ya fushi ya ce a ji a haka manya-manyan ramuka shi ne wanda Allah ke cewa kutila ashabul ukhdud annari zati wa qud izhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yafaluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al aziz al hamid wannan ita ce kissar ashabul ukhdud ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin wannan to aka ce sai sarki ya sa akai wannan manya-manyan ramuka shine ukhdud bi afwahi sikaki a bakin hanyoyin da mutane suke fitewa domin kowa iga abin da za a yi sikka a larabcin zamani ana nufin rail hanyar jirgi ita ake cewa da ita sikka in aka ce sikak ana nufin hanyoyi na jirgi amma a tsohon larabci in an ce sikka ana nufin kowace hanya in dai hanya ce wacce za a iya bi ba gargada lafiya kalau ita ake cewa da ita sikka as-sariqul mumahhad wanda yake an gyara ta sai a ce da ita sikka jam'in ta a ce sikak fa khuddat aka haka wadannan ramuka wa udrima fiha an-nirat aka banka wuta shine idram akwai bambanci tsakanin kulla wuta da ketta wuta da banka wuta da larabci aka ce udrima an hada wuta ganga ganga ita ake cewa da ita idram to sai aka yi irin wannan hada wutar wa qala yace man lam yarji an dinihi duk wanda bai rufiya bar addininsa ba fa aqihimuhu fiha ku tura shi a cikin wannan wuta da karfin tsiya au qila lahu ko kuma ku ce da shi in dai addininsa gaskiya ne iqtahim shiga da kanka fa fa'alu ɗan fada kuwa masu fushi da fushin wani kuma a duk tarihi haka wannan yake faruwa duk inda aka samu masu mulki sai an samu mutanen da ko ubansu aka nuna aka ce yalla kai ya ce a kashe sai su kashe ba ruwansu tunda za su ci abinci za su samu biyan bukatarsu ta iya duniya kadai to da haka tunda aka sa su suka dinga wurga mutane a cikin wuta Allah ya tsare mu suka yi ta tura mutane fa fa'alu suka aikata haka hatta ja'at imra'atun wa ma hasabiyun laha wata mace ta zo da goyenta yaro wasu ce dan shekara dan wata tara ne wasu ce wata takwas sun ce shi da wasu ma sun ce sabuwar haihuwa ne dai ta zo da shi a goye ita ma ta yi imani da ta zo kamar za ta fada sai ta ci birki fata qa'at sai ta noki an ta qa'at ya domin kar ta fada an sai abinda ifa ta yi haka tausayin yaron ita a kanta ba kuma za ta iya wulla kanta amma saboda tausayin yaron sai ta tsaya fa qala laha al-ghulam wannan yaron da yake goye sai ce ya umma isbiri baba ta ki hakuri fa innaki ala al-haq a gaskiya kike fada haka sai kawai sai ta fada cikin wuta wannan shine abinda Imam al-Bukhari ya ruwaito da Imam Muslim cewa babu wanda yi magana a lokacin da yake goye ko yake zanin goyo banda mutum sai mutum a tarihi amma kuma hadisai sun zo da wasu mutanen daban har mutum goma wanda duk sun yi zance a zanin goyo Imam Muslim ya hawa ke sai mutane guda goma ita waɗannan duk suna jarirai suka yi magana shi ruwayar Bukhari ta ce daga Sahih Jurayj sai Annabi Isa sai kuma wannan yara su ne wanda suka yi magana suna zanin goyo amma kuma su ruwayar sun zo har Imam Muslim yake cewa su abin binkitansu ya nuna musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ina zanin goyo Annabi Isa ya yi magana ina zanin goyo sannan Annabi Yahaya ya yi magana ina zanin goyo Sahibu Jurai ya yi magana ina zanin goyo wannan yaron ya yi magana ina zanin goyo wata mace ma an jawo ta kirr ana ta janta ana cewa tayi zina uwarsa yana goye a bayanta wannan yaron sai ce ƙarya suke bata yi ba shi ma yayi ya kirga mutane guda goma wanda yake duk ya inganta ya tabbata sun yi magana suna zanin goyo banda wata ruwaya ta Imam Bukhari ya za a yi tauhidin wata ruwaya tunda sahihi ya ce ruwayar Bukhari da Muslim aka ce akwai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi kafin ai masa wahayi a ce da kaza ma da kaza to wannan yana cikin su Annabi ya faɗi labarin iya abin da ya sani a wannan lokacin amma daga baya an masa wahayi an ce masa ma wani yayi magana wani ma yayi magana wani ma yayi magana wannan shine tawjihin da malamai suke yi rawahu Muslim zirwatul jabal da abin da ake nufi da zirwa shine a alahu kololuwansa wa huwa bikasari zali almu'jamati wa dammiha in an ce addal almu'jama shine zalke kun gane in an ce addal almuhmala shine dal din kalmar mu'jama ana nufin mai digo muhmala mara digo ya zama zalke nan wa dhammiha shine zirwatu ana cewa kuma zurwatu zaka ce zirwatu zaka ce zurwatu bi ya halatta wal qurqur bi dhammil qafaini nau'un min as-sufuni wani nau'i ne na jiragen ruwa wa sa'id huna abinda ake nufi da sa'id al-ardu al-bariza fili wal ukhdud ash-shuquq fi al-ard shine ay gwalalo kan nahar sagir kamar dan karamin tafki wa udrima ay ukida an hura wa kafa'at ay inqalabat sai ta kife wa taqa'afat tawaqqafat wa jabbalat ta tsaya ta ji tsoro to na ji sun akwai abubuwa da yawa da malamai suka faɗa a kansa amma gaskiya mun ɗan su lokaci sai dai a gurguje a wannan ƙarshen wannan hadisi malam Usaimin yake cewa wannan ina nuna mana halaccin mutum zai iya salwantar da rayuwarsa saboda mutane da yawa su tsira tazhiya sai ce amma wannan ya sha ban kuma zaka iya salwantar da rayuwarka domin mutane su musulunta ko mutane su imani ka faɗa cikin wata halaka amma in ka fada zai iya yiwa ka haye zai iya yiwa ba za ka haye ba amma mutane da yawa za su shirya ko za su tsira yake ya halatta yake amma wannan baya halatta harun ko na bakin wake mutum ya daura kansa bam ya je fada wani guri yake baya ciki wannan domin wasu suna kafa hujja da wannan akan halattun wancan amaliya istishadiyya da ake fada da kuma sauran dai maganganu wanda malamai suke kawo cikin wannan hadisin sai mai hakuri tunda yana da tsaho wallahu ta'ala alam sallallahu alaihi wa sallam baraka ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi